sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce sojojin Amurka ba za su kammala janyewa daga Afghanistan cikin ƴan kwanaki masu zuwa ba. Duk kuwa da cewa sojojin na Amurka har sun bar filin jirgin saman Bagram, wanda shine sansanin sojin Amurka mafi girma a Afghanistan, kuma har sun mika shi ga rundunar dogarawan tsaron ƙasar ta Afghanistan. Sansanin mai nisan kilomita 60 arewa da birnin Kabul ya shafe kusan shekaru 20 a matsayin babbar tungar da Amurka ta ja daga a yakin da take yi na neman kawar da Taliban daga mulki. Da kuma farautar 'yan ta'addar da suka yi sanadin mutuwar dubban Amurkawa ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001. A cewar Biden a jiya Juma'a, lokacin da 'yan jarida suka tambaye shi a fadar White House ko saura 'yan kwanaki kawai sojojin na Amurka su kammala janyewa daga Afghanistan. Jiya Juma'a, gwamnatin Habasha ta yi watsi da zargin da ake mata na abin da aka kira makure ma mutanen yankin Tigray wuya ta wajen hana su abinci wanda suke matukar bukata da sauran kayan agaji. Ganin hanyoyin jigilar kaya da kuma kafafen sadarwa na ci gaba da kasancewa a katse a wannan yanki wanda ya shafe shekaru 10 yana fama da matsalar fari mafi muni a duniya. Ministan harkokin wajen Habasha da Mickey McConnell ya yi magana da 'yan jarida kwana guda bayan da aka rusa wata muhimmiyar gajar zuwa wannan yanki mai mutane miliyan 6, kuma Majalisar Dinkin Duniya ta nuna cewa wannan aikin wata rundunar soji ce ta musamman da ke yankin Amhara mai makwabtaka da wurin. Hukumomin Amhara dai sun mamaye yammacin Tigray suka kori dubban 'yan kabilar Tigray daga wurin. Nunawa da ake wai muna kokarin mu shaƙe wuyar mutanen Tigray ta wajen hana kayan jinƙai zuwa yankinsu da kuma amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi, wannan ya ma wuce shirme. Ba mu da dalilin yin hakan ko misƙala zaratan, ai mutanenmu ne, in ji da meke. Tattalin arzikin Amurka ya samar da ƙarin ayyukan yi wajen 800,000 a watan jiya, a cewar rahoton ma'aikatar kwadago a jiya Juma'a, wanda wannan ita ce alama ta baya-bayan nan cewa tattalin arzikin Amurka na farfadowa daga durkushewar da ya yi sanadiyar annobar corona. Mutane wajen miliyan 9.5 ne har yanzu ba su da ayyukan yi a Amurka. To amma rahoton na jiya Juma'a na nuna alamar cewa ba a wahalar samun ma'aikatan da za su cike guraben aiki. Ƙarin ayyukan yi da aka samu a watan na Yuni ya matuƙar zarce ƙarin 500,000 da aka samu a watan Mayu, sannan ya rubanya ƙarin 260,000 da aka samu a watan Afrilu fiye da sau uku. Tattalin arzikinmu na kan mikewa, kuma annobar corona na neman arcewa, a cewar shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House yayin bayani ga 'yan jarida game da rahoton marasa ayyukan yi. Amurka ta kai zubi miliyan 2.5 na alluran rigakafin corona da kamfanin Moderna ya kirkiro zuwa kasar Pakistan jiya Juma'a, wanda wani bangare ne na jimlar alluran rigakafi miliyan 80 da Amurka za ta rabar ma kasashe a fadin duniya. Ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Islamabad ya yi bayani a wata takarda cewa ana tura rigakafin ne tare da haɗin gwiwar shirin COVAX na Majalisar Dinkin Duniya na raba rigakafi a fadin duniya da hukumar UNICEF da kuma gwamnatin Pakistan. Waɗannan alluran rigakafin za su ceto rayuka su kuma taimaki Pakistan ta samu fita daga wannan matsalar wadda ta'addabi iyalai da kuma al'ummomi da dama a duka ƙasashen namu biyu. A cewar jami'ar hulɗa da jama'a ta ofishin jakadancin Amurka Angela Agley, ta ƙara da cewa al'ummar da aka yi wa rigakafi ka taimaka wajen farfado da tattalin arziki da kuma mu'amalar jama'a da muke marmari duka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba batun tisokeyar jagorar 'yan awarin Biafra da kirajin kafa ƙasar ta Biafra, wato Mazi Nnamdi Kanu, wanda tun da farko gwamnatin Najeriya ke tuhumarsa a gaban kotu da laifukan cin amanar ƙasa da kuma tada zaune tsaye. Kodayake a wancan shari'a da aka yi, wata babbar kotun tarayya da ke nan Abuja ta ba da shi beli, amma bayan bayar da belin nasa sai ya tsallake ya ranta a nakare. So madalla,
kamar yadda kuka sani, wani lokaci da gabata an gurfanar da shugaban kungiyar Aware da ke bangaren gabascin Najeriya, wato Nnamdi Kanu, a gaban shari'a bayan an kama shi ranar 14 ga watan Oktoba shekara ta 2015. Aka kuma caje shi ko tuhume shi da aikata laifuka guda 11 da suka hada da ta'addanci, yima kasa zagon kasa.
Attorney General kuma ministan shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami, yayin da yake magana a taron manema labarai a nan Abuja, inda yake tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ta kamo jagoran neman raba Najeriya Mazi Nnamdi Kanu, wanda ke fafutukar kafa kasar Biafra, wanda ya ce koda baya ga tsallake beli da ya a baya, Nnamdi Kanu ya ci gaba da tafka laifi daga waje.
Bayan ainihin ya tsallake beli, ya ci gaba da daukan matakai tun zura al'umma zuwa kasa zagon kasa ta hanyar unhwani da kafofi da suka hada da television, radio da kuma unhwani da yana gizo, domin ganin cewa an tada zaune tsaye a Najeriya. Bayan ya tsallake wannan beli, har ila yau ya dauki matakai na ainihin harzuka al'umma, musamman a bangare kudu maso gabascin Najeriya, wanda a sanadiyar haka an samu hasarar rayuka, dukiyoyi, rayukan al'umma farar hula, hadi da hasarar rayukan ainihin jami'an tsaro da kuma ainihin hallaka dukiyoyi da kuma ainihin wuraren ayyuka na waɗannan jami'an tsaro da kuma duk wani abu da ke da nasaba da ainihin tabbatar da wanzuwar hukuma a wannan ƙasa ta mu Najeriya.
Jagoran cibiyar Kaja mai fafutukar samar da kyakkyawan shugabanci a Najeriya, Comrade Kabir Saidu Dakata, na mai cewa
to babu shakka wannan gagarumin nasara ce akan al'amuran da suka shafi tsaro a Najeriya, kuma dole ne a yabawa ita hukumar National Intelligence Agency da sauran hukumomi irin ta, wanda su suka kai goro suka kai mari har aka samu wannan nasara. Ita ma kuma hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa ta Interpol, a yaba mata ganin yadda ta bada haɗin kai wannan abu ya tabbata. Kuma wannan zai nuna maka a karan farko mu a 'yan Najeriya a 'yan shekarun nan mun ga amfanin irin waɗannan haɗaka ta ƙasa da ƙasa, domin kada mutane su manta Nnamdi Kanu nan an daɗe ana neman shi, kuma babban nasara ce ga tsaron duniya ma baki ɗaya, ba ma ga Najeriya ba, domin shi Nnamdi Kanu nan idan aka bari wannan tsagerancin nashi ya ci gaba ka iya shafar wasu ƙasashe.
Duk da wasu na fargabar sake rancaɓewar fitina a yankin na kudu maso gabashin Najeriya biyo bayan tisokiyar jagoran na 'yan Aware, amma Comrade Kabiru Dakata na ganin hakan ba mai yiwuwa ba ne.
Kuma ni ina ganin cewa kama shi ba zai iya zama wani barazana, musamman har a yi tunanin zai ƙara tunzura magoya bayansa ba, tunda dama ɗaya daga cikin zarge-zarge da ake mishi ko tuhuma-tuhuma da ake mishi yanzu a kotu shi ne akwai tunzura mutane suna ɗaukan makamai a kan jami'an tsaro. So kaga wanda yake hannu shi ma yana ta kan shi har yana yin abubuwa da za su jawo mishi a tausaya mishi, kaga ba zai samu damar ƙara ba da wani umarni na a farma jami'an tsaro ba.
A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na jami'ar Abuja, duba da yadda jami'an tsaron sirri na Najeriya suka yi silar dawo da jagoran 'yan Aware, to kuma menene sun cancanci yabo?
Harkokin binciken asiri namu na ƙasa da muke yi wa wasu ƙasashen, wato ba a banza ake ta wannan kuɗi ba, watakila akwai gagarumar cigaba da aka samu a wurin, ko kuma dama suna da cigaban ba a yi amfani da shi bane. Na biyu, za a iya cewa kuma a nan ƙasar cikin gida an samu nasarar da tunda shugaban ƙasa ya fito ya nuna cewa na farko dai zai fara magana da irin yaren da wanda suke son sukabar na ƙasar nan suke za su iya ganewa, har ta kawo aka rufe Twitter saboda suna ganin ba bayanin gaske bane ko ba bayanin kirki bane. Su kansu inyamuran wannan magana ta jijjiga su, saboda ba su suke a ta kashe-kashe kamar yanda aka lalata garuruwa kamar su Borno. Su suna da wayan san duniyan su, ba su da dalilin da za su kuma su yadda a yi musu wannan bannar. Saboda haka da yawan su jigajigansu sun ja baya daga bawa Nnamdi Kanu, wato goyon baya a bayyane dai. Sannan kuma da lokacin da su kansu shugabannin 'yan arewa, wato dattawan wanda suke kiran kansu dattawan 'yan arewa, suka fito suka ce ba fawadni abin a zo a yi rigima ba ne. Idan nyamurai suna son su fita daga Najeriya, su zo su zauna su faɗi yadda suke so su fita a zauna a abin nan, ba sai an yaƙi ba su je su koma ƙasarsu. To da suka gane cewa kuma komawa ƙasarsu nan tasu ba zai yiwu ba, sun yadda yawancin abin nan makamansu na neman rigiman akan cewa zan a ba su shugaban ƙasa ne, yanzu suna neman yadda za su gyara abubuwa watakila su yi kyau ƙasa ta zauna lafiya. To duka wa'annan abubuwa biyu sai ka ce a wannan fanni General Buhari ya yi abin a zo a gani. Na biyu kuma, mutanen da suke taimakawa Nnamdi Kanu ya kamata a fito da su, ba kawai shari'ar da ya gudu za a ci gaba da ita ba, ya kamata gwamnati ta fito da sababbin wato charges, sababbin tuhuma wanda za su tabbatar da an fitar da mutanen da suke ba shi goyon baya, da suke ba shi kuɗi, da suke taimakawa ana cutar da Najeriya da 'yan Najeriya. So ina ganin idan aka ci gaba da haka ba ƙaramin ci gaba aka samu ba, duk da dai tafiyar da ƙasa ba rigingimin ba ƙarewa suke ba, amma dai wannan akwai alamar cimma nasara idan an bi wato hanyar da ya kamata.
Shugaban gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashiru Sharif na fatan samun ingantuwar tsaro a Najeriya biyo bayan kamo jagoran na 'yan aware, amma duk da haka na mai cewa da sauran runa a kaba.
To fatan mu Allah ya zauna da kasar mu lafiya, shine fatan mu a kowane irin lokaci. Amma in ka saurari kalaman da suka fara fitowa daga wasu ɗan kungiyar iPhone din, yana nuna cewa suna tabbatar cewa kama shi ba zai hana su cigaba da abin da suke ba, kamar yadda na faɗa. Sannan kuma da wasu mutane marasa kishi da suka fara fitowa suna cewa wai a duba wannan mutum a masa adalci. Wani adalci za a yi mutumin da ya kira aka kashe mutane? Ana kashe jami'an tsaron ƙasa, mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu don kare ƙasa. An kashe 'yan sanda sama da guda nawa daga fara wannan abin nasu zuwa yanzu, da sojoji da jami'an kwastam da immigration, guda nawa aka kashe? Gwamnatin ƙasa ta ayyana ƙungiyar ta'addanci, kuma ya tabbatar da ƙungiyarsa ta ta'addanci ce, ya yi kira ya ce a kashe mutane, aka kakkashe mutane, aka kone dukiyoyin mutane, an kone dukiya sama ta miliyan 10 daga shekara ta gabata zuwa yanzu sakamakon irin kiraye-kirayen da ya nace a kashe mutane. Ƙwararre fito ce, in baka da bindiga ka je ka dauki adda ko ka dauki katako, duk wanda ka gani ba dan gabe ka kashe shi, ko jami'in tsaro ko mutane.
Kasancewar ministan shari'a na Najeriya ya ce za a ci gaba da shari'ar da ake wa Nnamdi Kanu, Nastura Ashiru Sharif na mai cewar akwai buƙatar sake salon fasalin shari'ar gaba daya.
A ƙarshe, kiran da muke ga gwamnati shine sai an masa sabuwar tuhuma ta rawukan da ya kashe da dukiyoyin al'umma da ya aka kone. Sannan tunda gwamnatin Najeriya da kotunan ƙasar nan sun ayyana wannan kungiya ta sa kungiyar 'yan tawaye, ce kungiya ce ta 'yan ta'adda, to ya kamata gwamnati ta tsaya ta bincike shi, dukkan mutanen da suka dinga taimaka masa da kuɗi ya dinga aiwatar da waɗannan abubuwa na ta'addanci, da kashe mutane da kona dukiyoyin gwamnati da gine-gine na gwamnati da dukiyoyin al'umma. Mutumin da aka tabbatar da ya bashi gudunmawa ta kuɗi, to ya kamata gwamnati ta dauki doka ta aiki da ita a kansa.
To ko me mutanen yankin kudu maso gabashin Najeriya ke cewa akan tiso ƙiyar mazi Nnamdi Kanu? Wakilin mu a wannan shiya, Alphonsus Okoro-Yugue, ya jiyo ra'ayoyin wasu daga cikin jama'ar yankin.
Wani mai sharhi Dr. Celestin Wosu kenan na cewa idan ana masa shari'a ne bisa tanadin doka to zan ce babu matsala, amma idan ana masa shari'a ne ta fuskar yanayin da kasar ke ciki yanzu, cewar wannan gwamnatin na farautar mutanen kudu maso gabas, to fa ina hangen hadari.
Though his agitation for secession is quite okay.
Ko da yake fafutukar da yake yi dan balle daga kasar yayi sosai, yayin da wani malamin jami'a Mr. Ogochukwu Obunna yana ganin cewa
for me it is not quite timely considering.
Yace gare ni wannan ba daidai lokacin da ya kamata a kame shi ba, gani irin damuwar da kasar take ciki. Don gujewa zafafa yanayin fargaba a kasa bai kamata ba.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwanji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka wurin kawo muku wannan shiri, Hassan Maina kai nake sallama da ku, ku kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na Daɗan Gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne naku Sadiq Abbas da nake gabatar da wannan shiri, nake cewa sai ku gyara zama domin saurara yadda tattaunawar tamu za ta kasance. A yau dai wannan shiri na Daɗan Gari ya leƙa wato garin Abuni da ke karamar hukumar Awe a nan jihar Nasarawa. Mun lula ne fadar wato hakimin Abuni Alhaji Usman Adamu, inda zamu buƙaci ya bamu tarihin wannan gari da kuma al'adu da ma irin mutanen da suke wannan gari da ma irin kalubale da suke fuskanta. Da farko zamu so ka ba mai sauraro takaitaccen tarihin wannan gari na Abuni.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wato bisalin tarihi na Abuni shine Hausawa sun farko dukuna wani lokacin babawa. Na sun sarar da kuma a lokacin Hausa ana cikin tafiya, sai wani ya ɗau da jirgin da yaro aka yi gobara, aka yi ban ya wancan yaki ne ko gobara, sai a hanganci don hanganci ya suka kone garin gaba ɗaya.
Tibi kenan?
Tibi. Yawa suka kone garin gaba ɗaya, sai Allah sa wani lokacin mutum ɗaya ma ba kashe ba, to ya kone wuri na zaune kawai haka. Ana nan su manya kuma da dawoyi da shana lokacin zuwa abu guda ne. Wannan kurkusa kenan sai suka haɗa kansu cewa ba miya ba miya zuwa sare tokan Abuni ba mutane a wurin ba.
Konewan sun kone Awe ne, garin Awe ko kuma wani gari aka kona?
A nan Abuni.
Nan Abunin aka kona? To menene dalilin kona Abunin da suke?
Dalilin kona Abuni ne sun je sun rabta farautar su na bayi, mutane kyana sun je sun sautan bayi suna zuwa sai su tsare su a nan a Kalba. Sun je sun a tsare su a Kalba ko bayi ko abincin da sun samu. Da zuwa mun ci wannan ba na fauka a shara ne su suka gaya na gafa kayan da ya zama mun hanyar nan kuma su kuma ku taimaka mana ku raba mu da shi, to shi ne mun ci wasu kakkaya daga boko da sauran su duk sun zo su mara nan sai har yi kuma Allah ta wannan lokaci ba kowa gida. Mata suna falama wurin gishiri, maza kuma suna can wurin shan bammi, sai yana cin kifiya kawai da ihu. Maza sun zo sun rere kasan gaba ba da ma shiga kowa ya kewaye har suka kona Abuni gaba ɗaya. To da suka ce to Awe wurin mana sun ku zo ku share to kanin na Abuni, to suka yi kuma Allah sa su mutane dama su alƙawari ne sun yadda a anguwan Awe ko ya ku ci to bayan da ya kamata a yi sai anguwan Mirina kuma mu kuma anguwan Mirina da anguwan Fara ɗaya ne. Awe ne aka an kautai masu gida mutum 41 in suka zo Abuni suka share to ba Abuni, to dalilin Abuni kenan har yanzu da suka zo sun share kuma sun sarau za ku ma kan Hausawa dukunawa suna yi kuma suna yi amma ba Haushi ne shi ne gaba da jiku idan suka zo ba. Kaja ne sun tarihi nan na Abuni kenan.
Na'am, yanzu in na fahimce ka wato kaman jukunawa da Hausawa Katsinawa sai suke sarautar wannan gari na Abuni yanzu har yanzu?
Ba har yanzu ba. Yanzu Hausawa ne ke ba jukunawa.
Kenan asalin ku Katsinawa ne dai kenan?
Katsinawa ne, mu kakannin mu duka Katsinawa ne, na da yawa kabilu. Da Katsinawa da Arago da Gondola wala Mada da Yargam duk suna ranar yanzu. Da yi hamunci da Fulani duka Afghan.
To kamar yanzu wannan gari ya kai kamar shekara nawa da kafuwa?
Sai da kimanta kuro. Ne kai kamar shekara 200 da wani.
A shi gari ne mai tsohon tarihi sosai.
Mai tsohon tarihi. Mu lokacin da ana tare da wai ba mu da wani abin sana'a masana'anta sai magijuri.
Kamar su mutanen Abuni menene suka shahara akai, kamar wacce sana'a suka fi shahara akai?
A wannan lokaci.
Har yanzu ma?
A yanzu abin da muka shahara akai shine noma. Abin da muka shahara akai shine. Wannan lokacin haka muna noma, matan mu kuma suna da magijuri.
Amma har yanzu matan suna gishirin ko kuma
ba? A yanzu ba mu da koriya.
Saboda ba shi ne ko kuma?
Yana nan amma ba ma ya shi ne. Mun ga yanzu ya zama shi. Yanzu ya kan namu sai dai noma kawai. Shi ne ya shi ne muna shi ne. Yauwa. Yanzu na da noma iri daban-daban. Ga rogo, doya, dawa, masara, shinkafa. Dukkanin muna noma. Gyaɗa, ayaba ko boma kenan. Ayaba shi ne ya zama kaman gargajiya. Yauwa.
Kamar shin wannan gari yana da wani taki haka ko kirari haka da aka fi sanin shi da shi?
Kirari mai kenan da ake cewa abu ne abu na sarki.
To me yasa ake cewa abu ne abu ne na sarki?
A lokacin da ana dafa gishiri akan cire, in lokacin gishiri ya yi akan cire kowane gari kaɗan 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 ko a rura ko kanje za a cire, rimi za a cire, azara za a cire, hakiri za a cire. Inda duk gishiri ke ne sai a cire kuma a rura mara a wuri. Aka haɗa su a wuri kuma to daga wuri kuma za a ganin kartai masu ƙarfi to ne za kowane ba shi kara 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 na shi zai raka kai daga nan sai bauchi ne da bauchi ta ka zuwa a kai ba a karɓa ba kowane zai yi malin na karɓa na sarki na bauchi za su bi suna duba suna duba suna
duba za ka yi masarkin bauchi ke
ne a gina shi bauchi suna duba zuwa sun gana abin da ce o duk abin ne ya fi kowane abin haske ya fi kuma kwaya ya yi wace o wani abu na sarki ne
ko daga wurin ne ma aka samu sunan garin abu ne
sunan garin abu ne.
To kamar wani irin matsaloli ne kuke fuskanta wannan gari na abu ne?
Ma da galiba da yawa yawa ba mu da hanya ba mu da ruwan sha sosai ba mu da asibitoci ga yara mun kana yawo ban da ba kun karanta na gaskiya ba shi
ba ku da abun sadarwa na waya ke
ba shi ba shi san san
yanzu kamar idan za ku yi waya yaya kuke
shi na fita wani kan gari sannan waya ko kuma fita wani bayan gari can nesa saboda haka ni kai ne nake magana da kai din nan ma saboda haka ba ni da waya saboda ban yi tafiya da wajen sai na waya.
To kamar shi batun makaranta, asibiti, hanya da sauran kalubale da ka yi magana a kai, shin kun taɓa gabatar da matsalan ku ga gwamnati domin ta kawo muku ɗauki?
Har a jihu mu ma mun yi wannan amma gwamnati ba mun yi gwamnati a gare mun yi a jihu mu ma har yanzu mu samu zuwa da kan abin ka kuma ga ainihin da aka san nan nawa kusancin an ce ƙauye da biyu na ci abu ne ba ma har yanzu ga shi mu ba mu samu cin gaba ba har yau.
To menene kukan ka ga gwamnati?
A ce komai a gwamnati har yanzu mu amma yanzu ba mu da kowa a gwamnati.
A san dai garin nan gari ne wanda Allah ya albarkace shi da ɗanbin ma'adanai da ake zuwa ake tono, shin kuna amfana da wani abu daga wannan arziki da Allah ya muku?
Muna yi tunani muna ci muna sha akan wannan arzikin da Allah ya ba mu duk da zuwa samanin garin da wannan rayuwa muke yi.
Wai misali wai duk da irin wannan arziki da kuke da shi, shin gwamnati ba ta ga dalilin da ya sa da za ta kawo muku ɗauki ba tunda ana samun arziki a nan ana?
Ba mu san abin da mun kai ga gwamnati ba mu amma kan har gwamnati suna samun wannan arziki amma ba mu san mu ga abin da suka mana ba. Masu arziki su ne su koyon taimaka mana fadan masu arziki ne sun gina kuma muna roƙon su ƙara mana yi.
To madalla jama'a masu sauraron mu kwata-kwata abin da ya sauka kenan a tattaunawar tamu yau da hakimin Abuni Alhaji Usman Adamu, muna godiya matuƙa da wannan hira da muka yi da kai.
To ni ma na gode da Allah kawo ku lafiya.
A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa, ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai wani mako.
barka madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.